Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kowane lahiya da wannan yammacin Laraba 27 ga watan Afrilu. Shirin yau da gobe shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook shi ma kai tsaye a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Yau ma shirin yau da gobe shirin matasa ya sake komawa kan maganar halin da 'yan gudun hijira ke ciki a arewa maso gabashin Najeriya, musamman ma a jihar Borno inda suka fi yawa.
To shin me gaskiyar abin da ke faruwa ne a sansanonin 'yan gudun hijira 19 da ke cikin Borno da kewaye? Duk da wani abu mai kama da kokarin neman hana duniya sanin halin da 'yan gudun hijiran na Borno ke ciki, akwai wasu hanyoyin da dama na samun bayanansu, har ma da hotunan abubuwan da ke faruwa a cikin sansanonin da suke garkama kamar 'yan kaso. Saboda ƙara sanar da duniya halin da 'yan gudun hijiran nan ke ciki a jihar Borno, yanzu haka muna tare da Alhaji Grema Terab, tsohon jami'in ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa na jihar Borno. Za mu tattauna da shi kai tsaye bayan labarin ɗan iya da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji halin haula inda 'yan gudun hijira ke ciki a jihar Borno.
Me ra'ayinku game da kula da tallafin da ake bayarwa da sunan 'yan gudun hijirar jihar Borno? Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook. Ga amsoshin wasu daga cikinku.
Magana ta gaskiya, gudunmawan nan da ake bayarwa mahi yawa baya isa gare su. Saboda mahi yawa mutanen da ke raba kayayyakin zuwa anguwanninsu suke yi su haɗa baki da 'yan kasuwa su sayar musu kayayyakin. In kayan buhu ne sai su canza buhunan, amma suka raba ɗan abin da ba a rasa ba domin a samu na ganin ido da shaida, amma shi ma ya nasu suke baiwa. Banda haka kuma akwai katin da ake rabawa na karɓar kayan abinci ko kuɗi na agaji. Ma'aikatan da yake su ma 'yan Najeriya ne sai sun karɓi kuɗi suke bayarwa. Sukan karɓi kamar naira 7,000 zuwa 8,000 kafin su ba da katin da zai baka izinin karɓar kuɗi ko abinci na 15,500. Wallahi abin da yake faruwa a Maiduguri kenan, amma in ba kana cikin tsarin ba, ba za ka taɓa ganewa ba. Saƙo daga Gambo Bula Majaba.
Haƙiƙa tallafin da ake baiwa 'yan gudun hijira a halin yanzu tsara ne da ya zo daidai gaba. Ganin irin mawuyacin halin da 'yan gudun hijirar suka tsinci kansu a ciki na gaba kura baya sayaki, da fatan sauran masu hannu da shuni da gwamnati da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu za su yi hoɓɓasa wajen tallafawa waɗannan bayin Allah da rikicin Boko Haram ya ta gayyara. Saƙo daga Mutawakil Gambo Doku.
A gani na abu ne mai kyau muddin tallahin zai kai hannun waɗanda suke buƙatar taimakon, amma abun baƙin ciki shine yawancin kayan agajin baya shiga hannun 'yan gudun hijirar sai a karkatar da shi. Watanmu dai shine hukumomin da abin ya rataya a kansu su sa ido domin ganin taimakon ya kai ga mabuƙatan. Saƙo daga Lawal Muhammad Hakimi, Marmara Road, unguwar Shanu, Kaduna, Najeriya.
Ba da tallafi ga 'yan gudun hijira abu ne da ya dace. Sai dai sau da yawa 'yan gudun hijirar suna jin ana ambatar tallafi ne a kafofin watsa labarai, amma ba sa gani a ƙasa. Don haka ya kamata hukumomi suke sa ido sosai akan tallafin da ake bayarwa da sunan 'yan gudun hijira. Saƙo daga Ali Abdullahi Doron Baga.
A gaskiya ba da tallahi wa 'yan gudun hijira yana da amfani kuma yana taimakawa, amma kash, rijiya ta ba da ruwa amma guga ta hana. Saboda son zuciya da rashin tsoron Allah daga wurin mutanen da aka ɗora ma alhakin kula da kayayyakin tallahin ya sa ba a raba shi yadda ya kamata, inda har ma za ka samu mutanen da ba 'yan gudun hijira ba ma ana ba su kayan tallahin. Da fatan hukumomi a matakin gwamnatin tarayya da jiha da kuma ƙaramar hukuma za su sa ido akan yadda ake raba kayan tallahin. Sako daga Yakubu Abdullahi Dambam.
Ya kamata al'umma masu kuɗi, ƴan kasuwa da sauran masu rufin asiri da su taimaka a ceci ƴan gudun hijiran nan, ba wai sai gwamnati kadai ba. Domin sautari na gwamnatin ana fara kashe mu raba kafin ya kai ga hannun mabukatan. Sako daga Aliyu Muktar Umar.
Yau da gobe ku hada ma duk wanda yake ci da sunan ƴan gudun hijira ya sani ho cewa ƴan gudun hijiran ba da san su suka bar gidajensu ba, kuma abu ne mai sauki a wajen Allah kai ma ka kasance a cikin gudun hijirar. Kuma ya sani akwai ranar tunan silili a gaban Allah da sauran halittunsa. Dukkanin abin da wani ya aikata idan alkhairi ne ko sabanin haka, to ba shakka zai gani a cikin ƙwaryar shansa. Sako daga makinta Alhaji Gwani Difa.
Hakika tallafin da gwamnatoci da kungiyoyi suke baiwa ƴan gudun hijira abu ne da muke jin dadin sa, domin waɗannan mutane suna matukar buƙatar tallafi. Sai dai idan an bayar, abu baya a gani shin ya shiga hannunsu. Sako daga Alhaji Mele Yusufari.
Allah sarki, gwamnati tana iya yin ta wajen bada tallahi ga ƴan gudun hijira, amma baya isa gare su. Masu hana wannan ruwa gudu, Allah ka canza tunaninsu zuwa alkhairi. Sako daga Abbas Yahaya Dutsen Wai.
To ƴan gudun hijira, sai ku ta yin hakuri, domin wasu na amfani da ku suna more rayuwarsu. Za a ba su tallafi da zimmar su kawo muku, amma shiru kamar an shuka dusa. Sako daga Abubakar Ibrahim Kawu Girgir.
Yawa, an zo wajen. Yau da gobe kun tabo inda yake min kaikayi. Wallahi wannan tallahin kashi 70 cikin 100 baya zuwa hannun masu shi wato ƴan gudun hijira. Saboda haka ya kamata baba ya zo yayi binciken kwakwaf da fatan zai ji wannan kira. Sako daga Isa Muhammad.
Bisa tallafi da gwamnatin tarayya ke baiwa ƴan gudun hijira a jihar Borno, muna kira da hukumar rarraba waɗannan kayayyaki su ji tsoron Allah bisa wannan amana da aka ɗora musu don rabawa duk ɗan gudun hijira akan gaskiya da riƙon amana. Allah ya sa wannan kayan ya isa inda ake buƙata. Sako daga Alhaji Abbas Baffa Celedi.
A kullum muna ji ana tallafa ma ƴan gudun hijira, amma sai kukan yunwa suke yi. Amma muna fatan tallahin da ake bayarwa ga ƴan gudun hijira a jihar Borno domin rage musu raɗaɗin yunwa da suke fama da shi, kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Sako daga Rilwani Ibrahim London Uba jihar Adamawa. Masu saurare, kamar yadda muka gaya muku yanzu haka muna tare da Alhaji Grema Terab, tsohon jami'in ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa na jihar Borno. Za mu tattauna da shi kai tsaye nan gaba kaɗan, amma yanzu za ku ji labarin ɗan iya. A kwanakin baya can ɗan iya ma ya yi juyayin wannan hali da ƴan gudun hijirar jihar Borno ke ciki, har ma ya tsokaci a kai. Ga dai labarin na ɗan iya, za mu maimaita muku. Isa Lawal Ikara, bismillah.
Can cikin inuwar mangwara na hangi ɗan iya yau zaune cikin damuwa, ya ce wallahi ɗan Ikara ina cikin kaduwa don wani ɗan gudun hijira a Borno ya ce suna cikin mummunan halin rayuwa. Na ce to fa ɗan iya me ke faruwa? Ya ce kaga dai lokacin da gwamnatin jihar Borno ke yakin neman zaben turmushe ƴan adawa, ta dunga yanka dabbobi da dafa abinci mai daɗi don taimakawa, amma tun da ta lashe zabe ta bar bayin Allah da ke gudun hijirar nan cikin yunwa. Idan aka je gurin gwamnatin jihar Borno ta ce ku tafi gwamnatin tarayya ko kuma gurin hukumar agajin gaggawa, suna ta yawo da hankalin ƴan gudun hijirar har ma wasu daga ciki suka dinga mutuwa. Na ce eh, lalle ɗan iya ka shiga cikin damuwar da za ta iya hana ka sukuni, saboda wannan ya nuna shugabannin namu sun gaza tunani, kuma ma ai wannan mataki yayi kama da na marasa imani. Ɗan iya ce kai dai dakata ma tukuna ka ji wani bayani banda mutuwar da ƴan gudun hijira ke yi a kowanne yini a wannan sansani. Yanzu an kawo musu tallafin wata madara da aka gane tuni ma ta daina amfani, ma'ana dai lokacin da aka kebe don yin amfani da ita ya riga ya wuce tuntuni. Shine fa nake ganin anya kuwa an sanar da shugabanni, ko kuwa dai suna sane suke take sani. Don fa a gani na rayuwa ta yi wa ƴan gudun hijirar da ke birnin Borno da sauran yankunan ƙasar nan tsanani. Nace to kuma fa gaskiya dan iya kai hangen nesa don ka san wasu mutane ba su sa tunani ko kusa amma in banda haka taya za a ce duk da arzikin wannan kasa an bar yan gudun hijirar da suke cikin wani hali suna ta faman na kasa a maimakon a taimaka musu wajen tallafa wa rayuwar su kawai sai a buge wajen mai da surijiyar yasa koko dai shugabannin nan sun dauka maganar rayuwar yan hijiran ita ce kuma abun wasa nace dan iya kamata ma fa yayi a ce taimakon bayin Allah nan ya samu tallafi daga dukkan sassa ita kuma gwamnati ta rinka jawo yan gudun hijiran nan su matso kusa a maimakon taimako da tallafin da ya kamata ayi musu ya koma dandalin siyasa wanda kowa kan iya shiga don ya samu nalasa dan iya yace to Allah ya sa dai duk masu ruwa da tsaki kan yan gudun hijiran nan su ji tsoron Allah su gane cewa koda dai sun rayu nan duniya cikin daula to a gobe lahira fa za su gamu da fushin jalla wanda wannan ke nuna cewa za su dawwama cikin wahala amma tun yanzu ya kamata gwamnatin Borno da duk shugabannin kasar nan su kula cewa yan gudun hijira fa sun fi kowa buƙatar taimako kala kala don ko su ma ai suna buƙatar su yi walwala saboda wasun su dama su ma sun taso can baya cikin dala amma hararen boko haram ya jefa su cikin wannan talala don haka ni na san ko an ki taimakon su da sanin za su samu tallafi daga Allah ta'ala
inna ne ya gubla sanin mu na duniya kwajjara ya sani na marin mu na duniya babata ya sani ga gani haka mamma ya sani
yawa to Jamila kin shirya ko
na shirya
yawa Alhaji Girema Tirab assalamu alaikum hello yawa assalamu alaikum Alhaji Girema
wa alaikum salam barkanmu da warhaka
barka dai kana jin mu da kyau ko
eh ina jin ku
yawa to yanzu haka akwai masu saurare waɗanda suna biye da mu kai tsaye ta Facebook bari mu dan karanta kadan ga Nurena Abubakar yace ya Allah ka ƙara tona asirin masu ci da gumin yan gudun hijira sai Salihu Musa Sado yace mutum mai hankali bai ji tausayin yan gudun hijira ba to wa zai ji tausayi a rayuwarsa sai kuma Al-Amin yace Allah ya wulakanta wanda yake danne haƙƙin tallahin da aka ba wa yan gudun hijira daga Yamai ƙasar Jamhuriyar Niger kuma ya wala Aminu yace ya Allah ka kawo mu makwabtan mu yan Najeriya saukin wannan al'amari masu raba tallahi ku ji tsoron Allah ku san da cewa za ku biya su ranar tashin kiyama inji ya wala Aminu to kadan kenan daga cikin ra'ayoyin waɗanda ke biye da mu da warin warko Alhaji Girema yanzu haka wai me ke faruwa ne a cikin sansanonin nan 19 na dake jihar Borno na yan gudun hijira
wato abun al'ajabi gwamnatin tarayya ta hannun ma'aikatan aikin agaji na gaggawa na kasa wanda ake kiranta da NEMA tana iya kokari ta ga ta shigo da kayan abinci akwai kungiyoyin aikin agaji na duniya da na kasa da kasa su ma suna iya kokari su ga sun shigo da kayan abinci da ababe na taimakon rayuwa zuwa cikin sassanin nan gaba daya har ila yau ita gwamnatin jihar Borno ita ma ta ce suna yunkuri domin su ga an taimaka wa yan gudun hijiran nan amma abin da yake ki mana to a cikin kwariya shine har yanzu bai iya samarwa yan gudun hijira abinci lokaci guda uku ba kai lokaci guda ma wani lokaci da kyar suke ci akwai wani lokaci ma a kwana ma da kyar za a ci abinci to sai ka rasa wayannan kayayyaki da ake kawowa domin a tallafawa yan gudun hijira ina suke zuwa tun da ka ga dai wannan kayan abinci gwamnatin tarayya ke kawuta ita abin da aka yi yarjejeniya tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha akan cewa idan ita gwamnatin tarayya ta kawo kayan abinci ita gwamnatin jiha ta dafa miya da itace da sauran cefane amma duk da wannan tsarin an kasa samarwa mutane yan gudun hijira abinci lokaci guda biyu ko guda uku ne kyau a cikin wannan sasanni gaba daya wanda gwamnatin tarayya ma kungiyoyi kamar nasu ICRC kamar su World Food Program kamar su USAID da su DFID da dai sauran su suna da yawa kungiyoyi ba lissafi duka suna kawo kayan abinci domin a ga an daukewa waɗannan mutanen yunwa da wahala amma dalilin rashin gudanarwa na aiki mai kyau ko kowane irin dalili Allahu a'lam. Har yanzu 'yan gudun hijira suna cikin faman yunwa, suna cikin faman talauci, suna cikin faman tututtuka, kuma har yanzu suna cikin mutuwa a kowane wayewan garin Allah. Shine abin da yake damun kowa a cikin birnin Borno mai dawir da kewayenta. Menene yake faruwa? Wannan fa ana magana akan mutanen da suke cikin sasanni guda 19 a cikin Maiduguri da kewayenta. To ina mutanen da suke kala balke, yayin da tibici gwamna mataimakin gwamna jihar Borno sun kai ziyara kwanaki kusan wata daya da aka sojoji suka kwato mutane da suke karkashin rayuwa hannun Boko Haram. Tun ce sun gaya wa sojoji ci dibidi gwamna ya ji da sauran jami'an gwamnatin jihar Borno sun ji, mutanen sun ce a kwana uku tukunna suke samun ruwa sau daya. To kaga ruwan sha balle a yi wanka a kwana uku kafin za a samu ruwan sha sau daya. Haka mutanen da suke bama gwamna da kansa ya tafi bama brigade commander na bama ya ga gwamna cewa waɗannan mutanen fa babu ruwan sha, mutanen nan fa suna cikin yunwa, babu wurin kwanciya ma, babu wurin zama, ga damuna ya doso kai, kuma ga rana, ga sararin zafi da ake a cikin birnin.
Wani labari da muka samu Alhaji Gremu, kamar an sallama waɗannan 'yan gudun hijira na ƙala balge da kake magana, kamar an bar su ƙarƙashin kulawar sojoji, alhali sojojin kamar su ma ta kansu suke yi.
Ai abin da nake gaya miki shine, ai duk inda ake fama waɗannan kananan hukumomi da aka kwato su a hannun Boko Haram, an bar mutanen ne a hannun sojoji. Su sojoji su da kansu suna faman yakan Boko Haram ne, ko yakan kula da kawunan su ne, ko kula da 'yan gudun hijira. Duka waɗannan guraren sojoji su ma karfin su ya kare, su da kansu suna fama da kula da kawunan su, balle a kula da 'yan gudun hijira. Shi yasa kwanaki minista shugaban na aikin cikin gida General Dambozo ya je Maiduguri ya kai ziyara, maimakon duk guraren da aka kwace a hannun Boko Haram, maimakon a kawo 'yan sanda da immigration da custom da civil defense domin su rika tallafawa sojoji yayin da suka kwato garin a hannun Boko Haram, domin su tallafawa sojoji a yin tsaron cikin gari da tare da mutanen da ake fama da su, har yanzu babu ɗan sanda a waɗannan kananan hukumomi gaba ɗaya da aka kwace a hannun Boko Haram. Babu immigration, babu custom, babu civil defense. To yaya za a yi sojoji su za su yi yaki kuma su kula da 'yan gudun hijira? Idan an yi korafi, idan mun yi irin wannan maganganu yau da gobe, sun doki irin wannan maganganu, sai a kai musu shinkafa mota ɗaya ko kuwa shinkafa buhu 100 ko biski buhu 100 a jibke musu. Yaya za a yi mutumin da ya rayu shekara biyu a hannun Boko Haram an kwato shi yana kara balke, ko an gala, ko a dambuwa, ko a kukawa, ko a munguno? Idan mutum ya koka sai ku je ku bashi biski guda buhu 100 ko shinkafa buhu 100 ne zai dafa? Ina kayan miya, ina sinadari, ina itace, ina tukunya, ina sabulu, ina ababen da zai kara wa rayuwarsa lafiya? Waɗannan gurare da duka aka kwato, menene yasa gwamnati ba za ta kai asibitocin kananan hukumomin nan ta ajiye domin su rika kula da mutanen da aka kwato a hannun Boko Haram ba? Dukkanin waɗannan kananan hukumomi kusan 20 ne ko da sauransu, an ya jima duka sun boro kananan hukumomin su. Waɗannan kananan hukumomi so da kwana ɗaya kuɗin su bai taɓa yankewa a gwamnatin tarayya ba. Kowane wata Borno ba ta taɓa samun kasa da kuɗi biliyan 5 ba tare da na jiha da na kananan hukumomi ba. To waɗannan kuɗaɗen kananan hukumomi suna nan, ga 'yan agaji, ga kungiyoyin agajin gaggawa na duniya suna nan, ga gwamnatin tarayya tana tallafawa. Menene da zai iya sa gwamnatin jiha ta ɗau mataki cewa duk ma'aikatan kananan hukumomin nan su rika komawa kananan hukumomin su, domin su je su ba da kiwon lafiya, a tara ruwa, a gyara abubuwan da zai tallafa wa rayuwar dan adam a waɗannan kananan hukumomi ba? Balle a ce mutanen da suke cikin gari ma ba su koshi ba, yaushe to za a ba ma mutanen da suke kananan hukumomi kulawa da ake bukata? Duba fa yanzu haka ana fama da cewa ana sayar da kayayyaki da ake kawowa na tallafi.
Yawwa, dama wannan na ɗaya daga cikin tambayar da muke so mu ma, saboda mun ga hotuna, an ɗauki hotuna a aiko mana, ga su nan a kasuwanni ana sayarwa.
Kwarai da gaske, ai dole za su sayar, in ma hukuma nake sayarwa, in ma 'yan gudun hijira nake sayarwa. Waɗannan 'yan gudun hijira fa ba na iya tunanin lokacin da gwamnati ta ba su sabulun wanke kayansu, ko sabulun wanka, ko man shafawa. To dole ne idan mutumin da yake cikin halin mawuyaci mutum zai yi wata biyar wata shida naira 50 bai taba rikewa a hannunsa ba yayin da gwamnati ya tallafa masa ko kungiyoyi suka tallafa masa idan abin ma ya kai naira 1000 ne sai ya je sayar naira 50 kuma abin mamaki ma'aikata wanda suke kula da wayannan kungiyoyin da sasanni daban-daban din nan su ne suke sai ababen da ake bawa ƴan gudun hijira a farashi na wulakanci misali idan madaran nan naira 1000 ake sayarwa a kasuwa sai su kariya su saya su saya a gurin dan gudun hijira saboda halin mawuyaci da ke ciki a saye shi akan naira 100 ko akan naira 200 tunda ake wayannan abubuwa mutanen ƴan gudun hijira suna bukatan maganin soro suna bukatan gidan soro suna bukatan tufafi sakawa hatta auduga na al'ada na mata yana kakarin su wayannan mutane suna da jarirai wayannan mutane suna da tsofi to dole suna bukatan koro da sisi da kabo domin su dan samu dan biyan bukatun su idan mutum zai zo ya baka abinci biski babu mai babu tumatir babu atargo babu albasa to dole sai mutum ya dan nemi wani abin da zai dan dafa da iyalansa su ci ko kuwa idan ma an dafa abincin babu wani kyakkyawan tsari domin a raba wannan abinci domin mutane su ci misali a Dalori camp camp na Dalori ana da mutum kusan 20,000 ko wani abu da ake fada to yaushe za a dafa abinci har a raba mutane 20,000 nan su ci to idan ba yi tsari mai kyau ba lalle lalle duk wani abin da ake kawo wani tallafi kuma wane ne ke kawo shi dole ba zai shiga hannun mutanen da ake bukata ba wajibi ne gwamnati ta tashi sai tsari ta yi tsayin daka ta tabbata cewa da gaske menene ma bukatun wayannan ƴan gudun hijira yawa ba kawai aje a jika dubke musu kayan abinci bane a'a menene bukatun
su yawa game da wannan kayan abinci Alhaji Girema a ranar 19 ga watan nan na Afrilu gwamnatin jihar Borno Kashim Shatima a wajen wani taro da aka yi na neman sake farfado da zaman lahiya a Borno yayi jawabi a cikin jawabin yace a jihar Borno ƴan gudun hijira a kowace rana suna cin buhu sama da 1,800 na shinkawa kilogram 50-50 buhu fiye da 1,800 na shinkawa kuna sane da wannan yawa
abun al'ajabi to ai ba amfani wannan hiran da muke yi ma idan haka ne kuma ba amfanin sakonni da mutane suka tura wa tashin ku idan haka ne idan da gaske mutane suna cin buhu 1,800
sama da buhu
to menene yasa har yanzu ake cikin yunwa menene yasa ake cikin wahala menene yasa ake cikin halin mawuyaci na kakani kai a cikin wayannan sasani da ake ke da su wataƙila ana kawo kayan abinci mutane ƴan gudun da su ba su gani ba idan har ana cin abinci buhu 1,800 na kilo 50 a kowane wayewan garin Allah to idan ake kai su sai a zo a
hello
ina jin mun samu matsalar waya
ga dukkan alamu layi ya tsinke ba amma yanzu akwai bayanin da kike a cikin ƴan gudun hijira
a cikin ƴan gudun hijira ko an ce an duba lafiyar yara 200 a cikin su 600 an same su wayanda ba suke da suke cikin mawuyacin karancin abinci
wato karancin abinci mai gina jiki yawa ma saurare layin Alhaji Girema Terab ya tsinke gashi nan muna kokarin samu shi saboda muna da tambayoyi da yawa bayanai da yawa akwai kinga bayanin da na mace-mace tunda mun mishi wannan tambaya yana cikin amsawa na cewa a kowace rana ƴan gudun hijira suna cin buhun shinkawa sama da 1,800 buhun shinkawa mai nauyin kilogram 50
haka aka ce
idan haka ne gashi kullun an ce mutane 20 zuwa 40 ke mutuwa a cikin ba sansani ɗaya ba daga cikin sansanonin nan 19 kullun nan za a gawarwaki 20 ko a tsakanin 20 da 40 ke mutuwa
kwarai da gaske
to idan ana samu irin wannan abinci ya za dan me za a mutu
gaskiya sannan kuma ɗaya daga cikin abin da aka faɗa game da sayar da kayan abincin da ake basu ina son ya dan yi mana ƙarin bayani cewa suna samu suna fita ne saboda ana zargin cewa
yawa gashi nan mun sa yawa hello Alhaji Girema yawa to kana cikin bayani layi ya tsinke ci gaba
hello
kana jin mu hello
ina jin ku.
Yawa kana cikin bayani tunda mun yi magana wannan buhun shinkawa 1,800 sama da 1,800 da gwamnatin jihar Borno ya ce kullun rana haka ake dafa musu. Amma akwai wani bayani kuma na cewa kullun ana samun mace-mace 20 zuwa 40 a cikin sansanonin nan 19.
Shine nake cewa idan mutane suna cin buhu 1,800 kowane wayewan garin, sai wayannan cututtuka da kuma mutuwa dalilin yunwa na sasannin gudun hijira ba. Shi yasa muke cewa gwamnatin jihar Borno
Hello? Kuma kin ga tambaya, muna so mu ji inda aka kwana game da wannan committee da aka kafa. Hello? Alhaji Girma, kana jin mu? Hello? To, ga dukkan alamu dai
mun samu matsala.
Yawa, kin ga akwai wannan committee da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa, wanda aka sa a ƙarƙashin kulawar TY Danjuma da kuma Dangote, saboda harhaɗo da wannan yanki na arewa maso gabashin Najeriya, wanda rigingimu da tashi-tashi hankulan 'yan Boko Haram suka ta gayyara. Tunda akwai wani lokaci can mun tattauna da shi, ya mana bayani na so da an ji ina aka kwana, kamar wannan kwamiti ya fara ayyukan shi, 'yan gudun hijira sun fara ganin alamu, yawa sun fara ganin canji. Amma da suna kuma game da batun abincin da ake saidawa, kin akwai wasu da suka ce a'a 'yan gudun hijiran ne ke sayarwa, wasu kuma sun ce jami'an ne. Gashi mun yi kokari mu samu 'yan gudun hijira mu yi magana da su, amma sun ce suna tsoro. Tsoron me? Na so layin nan bai tsinke ba, mutun da shi kamar yana hulɗa da su, yana watakila yana ma iya shiga, da za mu ji tsoron me ɗan gudun hijira zai ji ya hito ya yi bayani.
Gaskiya. Amma kin ga abubuwan da za ki gani a kafofin sada zumunta na irin su Facebook haka da Twitter, suna yawan bayanin cewa ba ma sa sanin ma da akwai wannan tallafin, sai dai kawai su ji, saboda kowannen su suna jin radio sosai wani lokacin, kuma su gani suke kamar ma gidajen radio ma ba su san ma me ake ciki ba.
Sosai. Kuma ga manan dai muna kokarin, muna ci gaba da neman Alhaji Girma Terab kahin lokacin mu, da wato kahin minti ta yawa lokacin ya cika ba, Allah ya sa kuma mu same shi. Akwai kuma batun samun bayanin ma. Za ki ga kamar bayani bai hita, kamar ba a so bayani ya hita daga jihar Borno.
Kin ga ɗaya daga cikin bayanin da wannan Samantha Power ta yi kenan, ta kira gwamnatin tarayyar Najeriya da ta mai da hankali sosai, ta sa ido game da abin da yake faruwa, saboda su ma suna ta samun rahoto irin daban-daban haka na kafofin yaɗa labarai na ƙasashen waje, cewa fa abin da yake faruwa a waɗannan.
Tunda ga takardu na, in muka duba a gabanmu ko, miliyoyin kuɗaɗe daga Amerika ta ba da taimako, Birtaniya ta ba da taimako, Switzerland,
aiki ma faɗin nawa suka babbada a ciki, ai miliyoyin ne kuɗaɗe,
shine abin da mamaki.
Japan ta yi nata, Jamus ta yi nata, ga Canada, dukkansu dai kowa kamar yadda ya yi bayani cewa an zo, ga kuma ita kanta ma Majalisar Ɗinkin Duniya gabaki ɗaya ta haɗa a ƙarfi da ita America. To me yasa ne har yanzu ake fama da kukan wannan yunwa, ga kuma rashin lafiya da suke fama da ita, ga rashin ilimi.
Akwai wani masanin aikin gona da na hira da shi, ya ce ya ba da shawara 'yan gudun hijiran nan a ba su wurin da za su yi noma a kewayen inda suke, su noma abin da za su yi.
Gaskiya.
Yace ya ba da wannan shawara, amma kamar ba a ɗauki shawarar ba.
Kamar kwanakin da muke magana a kai, kina ganin cewa watakila za a iya samun damar da a kan a ba da kuɗin, kamata a ce kila waɗannan garuruwan kamar America ɗin da ita Jamus da duk dai waɗannan garuruwan da suke da ƙarfi su je su siye a ƙasa, su gina
kin san akwai dokokin ƙasa da ƙasa, kamar kowace ƙasa tana da 'yancin kanta, ƙasa ce mai zaman kanta, ba da za a yi wata ƙasa ta keta haddin wata ƙasa ta zo ta ce ni zan yi kaza, dole dai sai an haɗa ƙarhi da hukumomin wannan ƙasa.
Ƙwarai da gaske.
Yawa, to mun yi ƙoƙari mu sake samu Alhaji Girma Terab, tsohon jami'in ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa na jihar Borno, amma ƙoƙarin mu ya ci tura. Duk da haka dai muna mishi godiya, saboda ya yi bayanai sosai, maganganu da yawa game da waɗannan abubuwan da ke faruwa a Borno. Masu saurare, abin da ya sauka kenan, muna godiya ga Sabir Umar, Nura Mukhtar, Sani Mai Lange-Lange da Adamu Fada Zango waɗanda suka rubuto mana kai tsaye ta Facebook. Yanzu a madadin
Jamila Kabiru
da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da engineer mu Mr. Aiden Otku, Halima Jimrau ke sallama da ku, da kuma madadin Tafarra Girma Tafarra wanda ke haɗa mu da ku kai tsaye ta Facebook. Alhaji Girma Tera, muna ƙara godiya, Allah ya saka da alheri. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba.